Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya, ko kuma VOA Africa zango 102.5, sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya yau Lahadi 6 ga watan Oktoba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Babban wakilin Koriya ta Arewa a tattaunawar matakin aiwatarwa da Amurka da suka yi asabar a birnin Stockholm ya ce tattaunawar ta kawo ƙarshe nan da nan. Tattaunawar bata zo da irin yanayin da muka sa rai ba, ƙarshen ta dai ta wargaje. Abinda Kim Jong-il ya faɗa kenan a harabar ofishin jakadancin Koriya ta Arewa na birnin Stockholm. To sai dai ɗan sa'o'i bayan nan, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Morgan Ortagus ya faɗi a wata takardar bayani cewa kalaman da suka gabata na tawagar 'yan Koriya ta Arewa ba su kama da maudu'i da kuma yanayin tattaunawar da aka kwashe sa'o'i 8:30 ana yi a yau ɗin nan ba. Tawagar Amurka dai ta gabatar da kwararren ra'ayoyi kuma ta yi tattaunawa mai kyau da takwararta ta Koriya ta Arewa. Jami'an tsaron Iraki sun yi harbi da harsashin gaske kan masu zanga-zanga a jiya Asabar. Suka kashe 19 daga cikinsu, baya ga wasu da dama da suka ji raunuka a birnin Bagadaza kawai ma. A rana ta 5 ta wannan zanga-zanga kan manufofin gwamnati wadda ta girgiza kasar baki daya. Adadin waɗanda suka mutu a birnin Bagadaza da wasu birane da dama a kudancin Iraki ya kai wajen 100. Akasarin masu zanga-zangar sun yi biris da kiraye-kirayen gwamnati da shugabannin addinai na su sa zuciya nesa. A birnin Bagadaza, masu zanga-zanga sun yi ta arangama da jami'an tsaro a unguwanni da dama suka yi ta kona tayoyi akan tituna. Masu zanga-zangar sun faɗaɗa buƙatunsu daga batun samar da ayyukan yi da abubuwan more rayuwa kamar su ruwan sha da wutar lantarki. Suka ƙara da kiran da aka kawo ƙarshen almundahana a wannan ƙasa mai arzikin man fetur wadda ke ɗauke da mutane kimanin miliyan 40. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Dubban mazauna ɓangaren yankin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon Pakistan sun yi gangami jiya Asabar don daɗa jaddada buƙatarsu ta cewa inda ta kawo ƙarshen matakin nan mai cike da takaddama na fatattakar mutane wanda ta fara ɗaukawa tun watanni 2 da suka gabata a ɓangaren da ke ƙarƙashin ikonta a yankin na Kashmir da ake rikici a kai. Zanga-zangar ta faru ne a ranar da Senator Chris Van Hollen na Amurka ya isa Pakistan bayan ziyarar da ya kai India, inda aka hana shi izinin zuwa Kashmir ganewa kansa da yake jawabi a birnin Multan na gabashin Pakistan. Van Hollen ya yi kira ga gwamnatin India da ta tabbatar ta kare haƙƙin ɗan adam, ta maido da hanyoyin sadarwa, ta kuma saki fursunonin yaƙi a yankin da ake takaddama a kai. A jiya Asabar, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana binciken da ake yi kan tattaunawar shugaba Trump da Ukraine da abin da ya kira take-taken shirme na wauta. Illar duniya ta kasa mai da hankali kan abubuwan da suka dace kenan, a cewar Pompeo wanda ke ziyara a kasar Girka a zangonsa na ƙarshe a ziyarar da ya kai a kasashen kudancin Turai. Ya bayar da wannan ansar ce saboda a ƙarshen wani jawabi da ya gabatar an tambaye shi cewa ko an ga wasu alamomin da suka nuna akwai buƙatar a ƙara bincike kan tattaunawar da shugaban Amurka Donald Trump ya da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a watan Yuli. Wata kungiyar 'yan majalisar dokokin Hong Kong masu rajin kare demokradiyya jiya Asabar ta shigar da wata ƙara ta kalubalantar amfani da wata dokar ta ɓaci ta zamanin mulkin mallaka da gwamnati ke yi wajen haramta rufe fuskoki a wuraren zanga-zanga saboda ta murƙushe zanga-zangar da ake yi ta kyamar gwamnati yayin da zanga-zangar ta ɗallafa amma ba a daina ta ba. Dokar ta hana rufe fuska wadda ta fara aiki da tsakar daren ranar Juma'a ta janyo zanga-zangar tashin hankali a wurare da dama da kuma barna a wannan yankin kasar China mai kwarewar yancin cin gashin kai.
Kenan kuka saurara. Kuma dalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaitin shirin nakasa ba kasawa ba tukuna.
Nakasa
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan harkokin da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Da yau muke ban kwana da bakin shirin na kasa Comrade Ibrahim Alhassan da Aliyu Muhammad Tukur usoshi a kungiyar na kasassu daga jihar Adamawa waɗanda wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdul Aziz ya tantauna da su akan halin da masu bukata ta musamman ke ciki a Najeriya, illolin da ke tattare da sana'ar bara da kuma irin kaskancin da ke tattare da wannan mummunar ɗabi'a mai nasaba da mutuwar zuciya na daga cikin batutuwan da suka mamaye karashin wannan tantaunawa. To amma za mu fara ne da jin gurin da ɗaya daga cikin bakin shirin ya sa gaba game da gidan rediyon yanar gizon da ya kafa a matsayin wata gudunmuwa don ci gaban al'ummomin yankin arewa maso gabashin Najeriya.
Wasu irin lokacin da ka so manan kawo yanzu ka samu tallafi gwamnati ta taimaka maka ko wasu masu hannu da shuni irin manyan kamfani da ake da su a Najeriya sai kai tunda wannan bawan Allah ya soma kuma gashi yana da bukata na musamman ya kamata mu haɗa hannu domin mu tallafa ko kuma ku samu guduma daga gwamnati.
Ito kawai yanzu dai babu gwamnati ko kuma wasu masu hannu da shuni da suka ko kamfani ko kungiya da suka tallafa ma wannan duk da cewa wannan za a iya cewa shine farko a arewa maso gabashin Najeriya watakila basu san da shi sosai ba amma kawai yanzu dai ko a yan kwanakin nan ɗaya daga cikin yan jaridu da ya ziyarci wannan kafa da ya rubutu mun dan samu comment wato mai da martani dangane da fatan alkhairi matuka fiye da mayo lokacin da muka bude domin wasu irin manyan mutane da suka yi ta kira mu wadda dama basu san da shi ba yanzu sun kira mu suna ta tambayar mu ta ina ake kama kuma wasu shirye-shirye muke yi wannan shine zamu iya cewa guduma wadda muka fara samu ta hanyar a ƙara yada mu da kuma yanzu maganan nan da muke yi da kai watakila wani dama bai taba sanin Binkola online radio ba yanzu ya ji ta a kafar yada labarai na ƙetare kaga kamar wanda ya bude littafi mai zarki ne karanta haka zai ji to kuma haka abun yake in Allah ya da muna tunani dai da idan Allah watakila idan da rabon zamu amfana akai kungiyoyi masu zaman kansu da ma gwamnati za su tallafa mana koda da yake gwamnatin jihar Adamawa ta yi yunkurin daukan wani nauyin shiri amma har izuwa yanzu dai abun dai bai kammala ba tukunna.
Aliyu na san duk lokacin da zaka yi wannan aiki dole sai ka samu abin da ke kira kwarewa duk da cewa yanzu ka soma kuma kana bukatar shawari da kuma horo da sansu kuma kwanaki na ji labarin kan akwai bita da kuma irin ziyata da wasu tsofaffin yan jarida jigagai suka yi ko za ka yi tuna irin wanda suka muku ziyara domin a ga irin kokarin da kuke
a nan dai wanda suka kawo mana ziyara a cikin manyan yan jaridu akwai Dr. Tasiu Abdullahi Dr. Abdullahi Tasiu Abubakar na BBC London yana ɗaya daga cikin waɗanda ma suka ba mu bita na
sanin makaman
aiki tare da Ibrahim Hassan na DW da kuma zance har da kai ma Ibrahim Abdulaziz kana ɗaya daga cikin wanda ke shawartar mu a wannan kafa a koda yaushe wajen sauraron mu da kuma gyara mana ayyukan mu domin koda live program muke yi kana iya kira mu kai tsaye mu gyara nan mu aje akwai kuwa tsohon editor na jaridar leadership wato Ismaila Muhammad ya ziyarci wannan kafa yayi mana fatan alkhairi ya mana gyare-gyare mun amfana da ilimin sa akwai shi Yakubu Muhammad shi ma wanda shine editor na kamfanin dillancin labarai na nan a jihar Adamawa da kuma jami'an tsaro jami'in da ke hulɗa da rundunar yan sanda a jihar Adamawa DSP Suleiman Yahayan Guroje ya ziyarci wannan kafa
amma batun da ake shine ne ne kan cewa dole sai an samu tallafi kun taba rubuta wa su hukumomi gwamnatoci da kungiyoyi masu zaman kansu
eto ba mu rubuta ba amma wanda muka rubuta wa gwamnati wanda director mai magana da kuma sadarwa na gwamnatin jihar Adamawa Mr. Solomon Kumanga mun kai mishi wannan abu ya zo har nan ko mun yi shirin sa'a ɗaya da shi musamman ma kan shirye-shiryen gwamnati da kuma cika ta shekara 100 kwana 100 muna kan rubutawa dai dan Allah za mu rubuta wasu kamfanoni ko kuma kungiyoyi domin su ga wata kila ko akwai shirin da za su dauki nauyin su domin wayar da kan al'umma ko kuma su tallafa mana ta yadda mu ma da yake anan wannan kafa muna da mutane ma'aikata da suke koyan aiki muke aiki da su sun fi 50 a wannan kafa kowa da shirin da yake yi maza da mata musulmai da kristoci a wannan wuri muna da shirye-shirye na kristanci a schedule namu ranar lahadi akwai su akwai na addinin musulunci ranar juma'a a schedule namu akwai su na rana kuma haka daban-daban mun yi su mun yi ne kowa da kowa duk wanda yake son koyan aikin jarida kuma yake aikin jarida mu zo mu ƙara hada ƙarfi da ƙarfe mu bunƙasa kuma muna kwaikwayo ne na kafafen yaɗa labarai na waje
to muna gore bari mu koma ga alasan gumanjirin gugai da wasu ke so tare a matsayinka duk da cewa ba gani kake ba makaho kake wani ce wai makaho shine dan gidan gurgu kuma yace wani tsakanin ku ne ko
wai idan kaga makaho zai je wani wuri sai ya nemi gurgu yana tura gurgu a keke gurgu na nuna mishi hanya
to sai su ne ya gidan ku ko
a ai duk wanda ka tura shi ma'ana dan gidan kai don bayan da zakai ka tura mai gidan
to yanzu kaman ya kake ji idan yadda ake yi muku kyama ko kuma yadda wasu na ganin in ka bi ta barawo a bi ta mabi sawu yadda wani idan ya samu matsala da bai taka kara kare ba sai ga ya koma zuciya ta mace
eh to gaskiya
ana bara a bakin hanya ana zagin ku ana cewa a kore su a daibe su a sa su a mota kaman juji da sansu ya kake ji
gaskiya farko bana jin dadin haka amma in na zauna ne nazari akai sai in koma ina tunani shin iyayen wannan kan da suka haife shi da larura sun dauka rayuwar shi ya kare ko kuma asali wani laifi yau ubangiji Allah ya halitta shi haka farko iyaye nake bawa laifi domin su ya kamata su dau mataki na farko wajen inganta rayuwar amana da ubangiji ya ba su domin idan sun inganta rayuwar wannan dan idan sun gagara idan shugabannin addini sun shigo ciki dole ne iyayen za su bi maganar shugabannin addini amma sai kaga da iyayen da shugabannin addini kai da sarakunan har a zo ga gwamnati sai ga an yi watsi da al'umma ba wani tanadi da aka yi wurin kyautata rayuwar mutane sai kaga an bar mutum daga ya fita ya samu 5-10 har wasu iyayen sai su mai da shi kaman ya zama musu jari idan sun haife shi gurgu ko makaho ko kurma sai a dan dau wani roba a bashi in ya je ya dan dawo da kudi ya dawo shine kudin cefinin gidan a rana zai ga nauyin gida ma ya dawo kanshi zai tashi zuciya a mace bai san addini ba bai san ilimin zamani ba ga baki daya sai a zo a zauna rayuwar ba yanda yake kawai
idan kana tafiya idan wani ya ce maka kai mai bara ya kake ji
ya gaskiya ni ba taba ga mai haka ba
amma ina faɗa ma wasu
ai ana ga
ya kake ji to yan
faɗa gaskiya bana jin dadi domin na sani kowa mabarace ne a wurin ubangiji amma bai kamata ka je
na dauka ni da almajiri ne nake da wannan
ba bai kamata ka je ka kankan da kanka a wurin mutum ka gaya mai damuwanka har ya abin nan naka ba ya zama kaman kana kai karan
ana san akwai butsar dama menene burin ka rayuwa
Gaskiya buri na babban shine a zauna lafiya, al'umma kuma su samu abin da za su yi asiri a rufe ba tare da an yi wa kowa wani ya samu matsala ba.
Shine burin ka.
Shine babban.
Kamal Aliyu, menene burin ka ne?
Burin na rayuwa shine kamar a ce yanzu kafan nan da na bude, koda bayan rayuwa ta kafa raina aiki, a ce na gina mutane fiye da miliyan suna aiki suna samun abin da za su yi dogaro da kansu. Ni ma idan na mutu Allah ya sani a aljanna sakamakon wannan.
To muna godiya.
To masu sauraro, nan muka zo ƙarshen shirin na kasa ba kasawa ba na wannan mako. A madadin wakilin sashen Hausa a jihar Adamawa, Ibrahim Abdulaziz, da tawagarsa, ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki muke ce da ku muni lafiya.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka huiba ku jama'a tambaya ni keda
saloyi nan yana suna kuma nima yana suna siyan ka cibiyar abin aure na, ni kuma na san yana da sana'a ta kuma ta tabbatar man da cewa Allah ya siya aure ni.
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali ya isa Gusau, babban birnin jihar Zamfara, inda tsananin soyayya ya kusa zama ajalin wata budurwa da ta tuna wa kanta wuta sabili da saurayinta ba shi da halin daukan nauyin auren. Shirin domin iyali ya hira da kawun yarinya wanda shi ne yake matsayin uba a gare ta. Ga bayanin da ya mana dangane da wannan lamari.
Wannan yarinya ya tace domin ƙanina ya haita kuma yarusu. Abin da ya faru, wannan Aisha tana son wani yaro Umar. Amma Umar ɗin nan babansa ba ya da halin da zai aure, domin baban shi gadi yake. Shi ma mashi aka ba shi yana kabu-kabu taɓa kalasa. ba nashi bane, so saboda haka tun bare dai da aka ce ya aiko ga yarinyan nan, sai ya nemi wasu uwaye daban ya aiko, don bai san uwaye ne sai dan buta shi mai aure, don kowa ne bai mai aure ba, da ya aiko ɗan da biyu da naira 1000 aka karba. Ce to bayan sati biyu an gama shawara ku turo a yanke muku sadaki, abinda Allah ya hore ma ka kawo ita kuma a sai mata katifa a aurar da ita. To abin nan dai ya riƙe ha shekara ɗaya, shi ne aka ce wai Umar ko yayanka sun sani, sai muka ce abinda za a yi manaɗa wani kwamitin kura na mutum biyu ne su je wurin wayan, shi sun san Umar na neman auren nan, su ce wallahi ba sani ba, kun ba da miyan bakinsu suka yi wannan magana auren nan ba. To kunji suka ce to a dakatar da shi domin gaye ma yanmu illa su ba ruwansu. Sun ce to yanzu abin da a je a zo da Umar gaban ku ka riga mai haka, shine aka je da Umar gaban su iyayen su ga masa haka. Mun ce to don Allah ku ba mu Umar mu zo da shi gaban yarinyan ya fada mata abin da uwaye ne ce ta yi hakuri don mu samu natsuwa. Zo ya ga mata, to shine wannan dare hankalin ta ya tashi, sai yana wayewa sai ta je ta nemi hetur, ta ce a yan mata hetur, ta je da dan roba ga wani dan kabu-kabu, ta ce Allah ya mata hito za ta yi lalle. Ta yi lalle sai ta je ta watsa ma hito din dunnan gabanta da bayanta. To lokacin ta dauko ashana a kota yarinya kaunata tana gani. Ita ce mira gidan, ta ce kashi kina zan yi, Umar dai ba aure na zai ba, kuma ni ba ni abin shi in lalata da shi. Saboda haka kuma ban son in aure wani duniya in ba Umar ba. To kare in zan na ta salawanta da zan ba ina ganin Umar bai aure ni ba. Ta ce gaki haka, har ta buga ashana ta buge ta anshi ta ruga ya ta je ta faɗa ma uwaye mata, ashe ta je ta samu wata ashana kawai tana bugawa ta zo kusa da jikinta, sai ta yi but wuta ta tashi gaba ɗaya, sai ta tunkari cikin gida kafin yare ta gama, sai suka ga kanta tana ci da wuta,
sai suka kama kururuwa wurin da tayi wurin sai ta so su ruga ya gudu su mata sai tayo waje lokacin da waje akwai wasu mutane can gehe zanne to wannan lokacin wani mutane na gehe zanne to a wannan lokacin suka ce ga gidan Buhari can ya kama da wuta don haka an dauko mashin an yadda don Allah ku rugo da gudu aka ce a ba mashin bane an ga mutun na abun aka ce kai mutun ne fa shi ne ko da aka rugo da ko ina wuta ta burita shikin Allah ya sa akwai mata masu kwallallakin ruwa aka dauko an ka dinga kara mata ruwa hauta ta mutu sannan aka balle mata kaya aka babballa kayan nata aka yagiya su har bolenzia duk ta dahi aka yayyage sannan aka bar ta huska ta yi bakkirin sannan aka bar yariyar nan haka sannan aka dauke ta aka shiga da cikin gida aka nuna aka je cikin gida to yanzu ya za a yi to yanzu abun nan da ya faru wallahi cikin gidan na 740 a cikin gidan shine to ya za mu kace to yanzu ba abun da za a yi mu dauko ba mu aikata asiri mu dauko mai maganin gargajiya muka dauko mai maganin gargajiya dura babban dana Saminu ya je dauko mai maganin gargajiya ya taho shi na zama ba kai ce Alhaji ai wannan wanda duk ya ga wannan ba magana jingaza bare dai mu ga yarinya ta samu lafiya yayi magani duk zuba mata ranar asabar wannan abu ya faru da karfe 8 na safe 7 zuwa 8 na safe to Lahadi ya sake dawowa wani ya ba mu taimakon naira 1000 da yazo sai muka 700 din na farko muka bashi muka ce hawo ka baka bo ran Lahadi da ya dawo sai ga wani ban Allah ya ciro naira 1000 ya bani to yana zuwa da yazo magana sai ce don Allah ga naira 1000 kuma ka hawo ka baka bo mun gode gobe litinin ka dawo gobe litinin na dawowa yan sanda na ji domin an fara dauka an fara watsawa shine yana suka zo kuce a bayan rufa nace eh akwai dalilin da sa bayan rufa ba na farko dai ina je wurin ku fitina ne na biyu kuma ya ba kai asibiti nace to ina kai asibiti da wazan kai ta asibiti banda kokobo abinda zan dauke ta ma a kai ta da mashin da mota babu kuma jikin ta ko ina ciwo ne ta ya za mu daukar ta shine suka yan sanda da dukurun wada aka turo mutum uku da wani mai anini uku suka zo suka dauke jawabi sai suka ce wace hukuma muke nace binnin ruwa aka to suka kira yan sanda binnin ruwa suka zo suka dauke ta muka asibiti tara na litinin to shine ga masa muna neman taimako ga bayan Allah wanda Allah ya hore mu da nan duk duniya wanda ya ji wanda zai iya taimakawa fi sabilillahi ya taimaka don girman Allah yani gade wallahi marayin ya ce kuma hannun mu take kuma wallahi ba da halin da zai aure yariyar nan amma da yawa mutane sun ce in Allah ya bata lahiya su za su iya biya mai sadaki da lehe har kuma ita yariyar ma a mata kayan daki domin shi take zuwa auren da ita don Allah yariyar nan bata mutu tana nan da lehe kuma duk mai ne taimaka mai taimaka fi sabilillahi
yanzu Alhaji lokacin da watakila kuka yanke shawarar tunkarar iyayen shi Umar da zumar cewa a zo a bayyana ma yarinya ba ku taba tunanin wani abu makamancin haka na iya faruwa ba sanadiyar matsanancin son da take masa
wallahi ba mu tunani haka ba Allah ya gani ba mu san abin zai faru haka ba saboda yarinyar ta sauke alqur'ani almajira ce kuma kowa shi da shi take ba ruwanta da kowa amma cewa Umar din ba zai aure ta ba cikin da nan dare wannan zuwa sahiya wannan abu tunanin ta yazo mata ta kashe kanta ta huta
to yanzu kun sami wani martani watakila ko wani bayani daga iyayen Umar bayan faruwar wannan lamarin
eh to sun dai sun zo sun gaida ta sun gaida mu kuma sun muna jaji
shi Umar din fa
ya Umar da an ka yana zuwa an gaya mai sai yanki jiki ya fadi
shi ma kenan dai yana son
shi ma subhanallahi yanki jiki ya fadi tunda sai misali shi ma karfe 10 da ya taho an gaya mai na Lahadin nan yanki jiki ne wadi wallahi karfe 1 na dare sannan ya horo an zuba mai ruwa ana sa mai ruwa sai dan kai mai kare leda uku na ruwa sannan ya taso yanzu yau ya taho wuri na nan gida yana cewa in gaida ita shi bai iya zuwa gai yazo kun wani hali yannan suka ce a gai yazo don in yazo ya ganta cikin wannan hali kuma wani ya horo da shi don haka sai aka ce to a dakatar da shi ita ma yanzu nan tana dumi tana cewa Umar ga ka zo ka iske da cikin wannan hali ka yi hakuri in Allah ya ce za mu yi auren za mu yi abin da kai faɗa kenan
wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyina ya kuma yi hira da saurayin yarinya kan wannan lamari ga abin da yake cewa
ni zai faro wannan abu ban ji daɗi ba kuma tamkar cewa ga kaina a wannan ne ya faru ranar da zai mun ga haɗu da ita da daddare zan gira sun ce mun to mu zai rike da ta gira ni kuma sanin ne nan jin ma da daddare na zakko ta hakkuwa gida sanan ni ma sanan ne gida wani sa yake ban ma nan ne gida ina can wurin aiki sai aka kira ni an ka gaya mu abin da ka faruwa sun yi dawo gira sun yi gangaro da ni in je in ganta sai an kake bari na dan ne na ga ne kawai an kai ne cikin gira ba san ko me ga faruwa ba Aisha ne yarinya ta ce kuma ina son ta tana so na kuma
kana niyyar koyi aure ko wani abu makamanci haka
eh ni ina da niyyar za a aure ta ko da ta ce yau ta daura ne aure ta kina da shi da cewa za a aure ta kuma sannan ni ban da zarahin da zan cewa za a aure ta kuma sannan kuma ina ma ni suka dibo in taimaka musu nan ne kuma da ban da hargad da zan yi ko da mun kabu kabu ne kai amma ba na bani mai shi ya an shi abu ne
wannan ne yasa ka je ka ce mata kenan ta yi hakuri ba za a yi auren ba kenan
eh shi yasa nan je na ga mata hanga saboda ban da zarahin da zan yi ne shi yasa ko ba wani aiki gare ni ba da zan zuwa in dudu a kudin da zan cewa zan aure ta
to idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji abin da Aisha da ke kwanta a asibiti ke cewa dangane da wannan lamari da kuma halin da ake ciki akan wannan batu kafin nan a madadin wakilinmu Murtala Faruk Sanyinna da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shiri da kuma Chubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya
da can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu Amina Buhari au nake cewa a wani lafiya
Kimiya ada fasaha